domin samun damar kai agajin jin kai don tallafawa mutane masu bukata sosai a kasar. Ministocin kungiyar ta G7 sun ce dole a mutunta sakamakon zaben watan Nuwamba, kuma ya kamata a bude majalisar dokokin kasar. Ma'aikatan asibitoci 70 da wasu ma'aikatan lafiya a garuruwa 30 sun dakatar da aiki yau Laraba don nuna adawa da juyin mulkin.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Takaddama a kan mallaka wuraren ibada a birni da kewayen Kano na ci gaba da wakana tsakanin mahukunta a matakai daban-daban da kuma ƙungiyoyi da cibiyoyin al'umma, har ma da na addinai a jihar ta Kano. Wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da tankiya tsakanin gwamnatin Kano da majalisar kula da zakka mai zaman kanta a jihar ke ci gaba da wakana kan batun mallakar harabar gidan zakka na Kano, yanzu haka al'ummar yankin Darmana layout na karamar hukumar Tarauni na zargin masarautar Kano da kokarin kwace filin sallar Idi tare da kuma cefanar da shi ga ƴan kasuwa domin gina gidaje. Barisa Tijani Haya shine shugaban kwamitin kula da wannan filin masallacin Idi na Darmanawa.
Mu a fahimtar mu daga sanda gwamnati ta karbi wannan sashi na ganin sarki ta fitar da filotai, kuma aka yi wa wannan aka lakabawa wannan bangare da cewa ya zama wato kamar mallakar gwamnati, shine an maida shi layout, shine Darmanawa layout. Kuma taswirar wannan layout ta nuna cewa wannan masallacin Idi da harabar makabarta an killaye su don amfanin jama'a. Saboda haka a fahimta ta na kasancewa ni lauya ne da nake da masaniya akan harkar dokoki na ƙasa, ya nuna cewa haraba wannan masallaci da makabarta da ma unguwar gaba ɗaya ta fita daga hannun masarauta ta koma mallakar gwamnati, kuma waɗannan gurare sun zama gurare da aka killace su don amfanin jama'a.
Kodai ke shugaban kwamitin da aka ce majalisar masarautar Kano ta kafa a kan wannan takaddama, sarkin shanun Kano Alhaji Shehu Mahmud ya ki cewa uffan dangane da batun, amma mataimakin sakataren majalisar masarautar Kano Alhaji Awais Abbas Sunusi na cewa
a hakikatul amru wannan mutane sun kawo kokensu gaban mai martaba sarkin Kano da wannan kuka nasu. Amma ai sarki ya kafa kwamiti ya ce a je a bincika, kuma su ma dukkan bayanansu takaddu da suke na bayan ne da suka yi magana an yi da marigayi, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, a sarkin Kano ai an ce duk su kawo wannan takaddun. So mu dai anan abinda muka sani ai jira muke yi su kawo takaddun bayanan su, su ne wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi wanda zai yanke hukunci ya bada umarnin me za a yi. Mu iyakan abin da muka sani kenan.
So ina zancen jami'ai da aka je da su aka kewaye wannan guri kuma aka ci gaba da sare bishiyoyin da suke wannan fili.
To wannan ai mu dai bamu da wannan masaniya akan wannan, amma dai a masarautance umarnin sarkin Kano ga abin da ya bayar, kuma ana nan akan wannan umarnin.
Sai dai ƴan kwamitin filin Idi na Darmanawa sun yi kukan rashin samun haɗin kan da ya kamata daga kwamitin.
An buƙaci mu sake rubuta kamar takarda ta tuni daga mai martaba sarki, mun rubuta sake rubuta takarda akan wannan korafi namu, sai muke sauraron mu ji bayani me zai biyo baya. To kuma sai je muka wayi gari da kawai ƴan sanda sun zo da makamai sun zagaye haraba wannan masallaci a unguwa, sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina nan yanyanke bishiyoyi, an gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci.
Barista Tijani Haya ya ce muddin suka gaza cimma maslaha a tsakanin su da majalisar masarautar ta Kano, to ba su da zabi illa gurfana a gaban kuliya domin warware batun. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Malawi na fuskantar sake bullar COVID-19 wacce ke karuwa sosai a kasar, inda aka mayar da gidan shugaban kasa da filin wasa na kasar zuwa asibitoci a kokarin kare rayukan al'umma. Shugaba Lazarus Chakwera, wanda watanni 6 kenan da ya hau mulki, ya rasa ministocinsa biyu sakamakon COVID-19 a watan Janairu, yayin da ake kara samun masu kamuwa da cutar, abin da ya sa shugaban ayyana dokar ta ɓaci a duk gundumomi 28 na Malawi. Takwira ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku bisa mutuwar ministocin sufuri da na kananan hukumomi, abinda ya girgiza al'umar kasar tare da samar da sabbin matakai don daƙile yaduwar kwayar cutar a ƙasar da ke fama da tsarin kiwon lafiya mai rauni. An kuma tabbatar da bullar sabon nau'in coronavirus mai saurin yaduwa da ta fara bulla a Afirka ta Kudu a Malawi din. Adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a Malawi ya haura 23,000, ciki har da waɗanda suka mutu 702 ke zuwa ranar Litinin ɗin nan da ta gabata, a cewar Dr. John Puka, shugaban kwamitin yaƙi da COVID-19 a ƙasar. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya umarci ɗaruruwan mambobin kwamitin ba da shawara da ma'aikatar tsaro ta Pentagon da su yi murabus a wannan watan a wani ɓangare na sake nazarin kwamitocin gwamnati. Hakan dai zai bayar da damar sallamar mutane da dama da gwamnatin Trump ta naɗa ne tana gab da sauka a watanni biyu na ƙarshen wa'adin mulkinsa. Tsohon sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya cire wasu mambobi da suka daɗe suna aiki a ɓangaren manufofin tsaro da lafiya da kimiyya da kuma kasuwanci. Kana ya yi mai gurbinsu da masu biyayya ga tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Sama da mutane 30 daga cikin waɗanda suka maye gurbin an tilasta musu su yi murabus, ciki har da tsohon kakakin Majalisar Wakilan Amurka Newt Gingrich.
To madalla, a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto labaran duniya. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar ƙwato wasu maƙudan kuɗaɗen haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antu da ake zargi da tirjewa ma'aikatar harajin ƙasar, abinda tuni ya fara shan yabo daga ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ɗaruruwan miliyan sefa ne shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya suka ce sun yi nasarar kwatowa daga kuɗaɗen harajin da suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antu a shirin da hukumar ta kaddamar a 'yan makonnin nan, a wani lokacin da asusun gwamnatin ƙasar Nijar ke matuƙar buƙatar kuɗaɗe, kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma.
Kamfanonin da muka yi bincike mun yi lissafin wajen biliyoyi da dama da suka makale, wato an kasa amsoshi, ma'aikatan haraji sun kasa amsoshi, shi yasa muka ce to za mu dafa musu baya da su da 'yan gidan custom don mu ga kakane kamata mu yi a sanda wa'annan kuɗaɗen na gwamnati an amsoshi daga yadda suka makale. Kwalliya tara nan tana biyan kuɗin sabuni, don da 'yan kwanakin da muka fara aiki abin da muka kwato wato wajen miliyan 800 na sefa a su matabi ne.
Tunkaho da wasu dalilai irin na kulla mu'amala da masu bakin fada a shi da amfani da hanyoyin baiwa jami'an haraji cin hanci na daga cikin abubuwan da ake hasashen su ne suka janyo wannan matsala ta ƙin biyan kuɗaɗen haraji a nan Nishar, lamarin da hukumar halsiya ta ce ta ɗauri aniyar kawo ƙarshensa.
Masu fada a shi wato su ne ke haddasa wannan matsala ta ƙin biyan kuɗin haraji. To lalle yanzu da wara banda muka ɗauko, to ko ka biya ko kuma ka je inda ba ka so. Saboda haka nan mun yi niyya insha Allah wa'annan kuɗaɗen ko ga hannuwa suke sai an kwato su, tun da haƙƙin gwamnati ne ba haƙƙin kowa ba.
Da yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan yunkuri, shugaban hukumar ANLC Election Transparency International a Niger Malam Mamawada ya jinjinawa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya, sannan ya buƙaci shugabanninta su ci gaba da jajircewa don murƙushe wannan mummunar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama.
Talakana biyan lahu bai kamata a ce ba mai ƙari ba biyan lahu. Shi ne ma wannan rashin gaskiya, shi ne rashin adalci. Ba cikin ƙasa inda ke dokokin ƙasa cikin jamhuriya a ce wani ya koma ganga ya ce ba biyan haraji, babu wanda ke sama ga doka, kowa ƙasa yake ga doka. Abinda alfiya ta yi ta ci gaba da yin shi, wato babu wanda za a yi gagara a cikin ƙasa inda ya zama to ya ba da hakkin 'yan ƙasa ne.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Munibarma da wannan rahoton. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta shafukan mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon kyamace za mu yi duba ne game da alaƙar da ke tsakanin tarbiyyar yara da hali rashin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta. Kwamishinan ma'aikatar albarkatun gona da ma'adanan ƙasa duk daga jihar Yobe Najeriya. Ai sauraro lafiya.
Yanzu gabaki ɗaya yankin Arewa yana cikin wani hali daga matsalar 'yan bindiga sai masu garkuwa da mutane ga su nan dai kala-kala. Amma idan muka duba muka yi la'akari su wane ne suke wannan?
Dole mu bibiyan ƴaƴan mu, ko kanana ne ko manya ne, dole mu sa musu ido ai mu muka haife su. Abinda ka haife shi kuma ba zai fi ƙarfin ka ba. Saboda haka sa ido, mu mata ya kamata mu sa ido akan ƴaƴan mu. Da zaran mun fahimci wani ɗabi'u wanda dama baka san yaro da shi ba, to kai maza ka sanar da mahaifinsa in yana raye.
To mun waye gari matsalolin sun addabi Arewa musamman na tsaro. Yaya hakan ya shafi walwala ta rayuwar ƴaƴa mata da kuma tattalin arziki?
Ai, wannan al'amura na tsaro din nan babban abu ne wanda ya shafi zance mata da yara. Na ɗaya kin ga abin tausayi ne, mazan ake yawan kashewa, matasa an kakkashe. Me ya saura sai mace da ƴaƴanta? To daman wannan matar dan wani abun sayarwa take yi ta dan kasa, ana shigowa ana dan saya dan canjin ta yi amfani da shi, ko abinda take sayarwa ma kayan miya ne da shi za su danyi. An zo babu wannan dama. Aikin kin ga ko directly ko indirectly ya shafi tattalin arzikin kasa baki ɗaya. Don aka tara sai a ce to cikin damaturu a local government har jihar Yobe a hada da na Borno Adamawa ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Ita kuma ya babu zuwa makaranta, tana nan a kume a gida. To akwai abubuwa da yawa da sukan biyo baya a dalilin irin wannan. To kin ga ko ai mace ita ce center na abin. Wata ma babu abinci, sai su kwana biyu ba su ga abinda za su dora a wuta don ta ci da ƴaƴanta ba. Ga rashin mai gida, ga rashin samari, ƴaƴan nata da mai yiwa aka ɗebe ko aka kashe da dai sauransu. Wannan abu babban matsala ne.
Akwai mafita?
To babban mafita sai addu'a mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mafita na biyu mu canja halayenmu. Don idan muka tsaya da addu'a muka canja halayenmu, Allah shi zai yi mana.
Yaya kike gani wannan al'amari ya shafi rayuwar mata da yara da matasa?
Wannan babban al'amari shi ka dauko. Dan a gaskiya wanda yafi jin wannan rashin tsaro a ƙasar nan, to wallahi mata ne. Saboda me ba maza sun tafi, an barka da yara. Ashe kai duk gaba ɗaya wani bala'in ma kanka ya da in kana raye. So abin ya taru yayi wa mace yawa, mazaje an karkashe su an bar su da ƴaƴa. to ƴaƴan nan ya zaka yi da su a matsayinka na mace musamman ma a matsayinka na mace da take zanna a cikin gida kinga an tara maka bala'i ko kokolwanka yadda dai yake a caje wallahi an wargaza su duk inda aka mutu a lafiya kaloba mutuwar Allah da Annabi aka yi ta aka bar mace da ƴaƴa sai ta girgizu rayuwar ta koyaye ne sai an ga ya canza ya koma baya to ina ga daman tukunna mutuwar ma ta fargaba aka yi ta wani ya ga mijin wani ma bai ga mijin ba ga ƴaƴa to wannan ba karamin koma baya kawo mana ba musamman mu matan da muke north east don bazan ma kawai ce barna da yobe ba don north east din babu inda ba a dan dana bala'i sai dai a ce na wani yafi na wani shine kawai amma ya kawo mana koma baya sosai
an dawo kan tarbiyyar shi dan namiji wai mu ne ba mu su tarbiyya da kyau ba ko ina matsalar take
ainihin tarbiyya